رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا كارغودي والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكوين جرهانا واندي قدر رأي ورمزوا ونرانا تا تلاتا شاتوكس غوتا رمضان هجران النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دادة داري حدود أربعين دا أكو واندا يددي دا شاترا غوتا مفدو ميلادير النبي إسا دبو بيو دا عشرين دا بيو مساك دا وكان كاراتمو na tafsiri a wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka. Muna cikin wannan sura mai girma, wannan sura mai albarka, suratul shura, wanda kamar yadda kullum muke faɗa sura ce ta Makka, tana dauke da abubuwa guda uku, magana kan abin da ya shafi zatin Allah subhanahu wataala da sifofinsa, da magana na abin da ya shafi annabta, mana da yadda annabawa suka yi tagwagwarmaya da alumatansu da mutanansu, ma'ana annabawa dai da alumatansu, sannan kuma da abin da ya shafi labarin tashin alkiyama. Za mu ga duk a wannan tsakani ake ta zagayawa. A jiya mun ji irin gargadi da Allah subhanahu wataala ya mana akan ainihin matsala ta rarrabuwar kai, kuma cewa yi ba wasiya ce da ya mana mu kare al'ummar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, a'a, dukkan al'ummatai daga kan annabi Nuhu farkon manzo da annabi Ibrahimu wanda shima ya sha gwagwarmaya wanda ya zama jaddul anbiya'i. An ka annabi Ibrahimu saboda yana wakiltan annabawa da yawa, dan shi jaddul anbiya'i ne. Annabi Ibrahimu shine ya haifi annabi Isma'ilu, wanda ta hanyar annabi Isma'ilu aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sannan annabi Ibrahimu shi ya haifi annabi Ishaqa, wa min wara Ishaqa Yaqub ko. Sannan bayan ya haifi Ishaqa, Ishaqa ya haifi Yaquba, Yaquba ya haifi annabi Yusuf da sauran ƴan uwansa annabawa 11. To kaga annabi Ibrahimu da an ambace shi, to kaga al'umma ce kamar yadda Allah ya faɗa, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. To haka mutanen annabi Musa, dukkan dai al'ummatai Allah ya kira su da cewa su haɗa kai kada su rabu. To kaman tambayar Allah akai, to me ya jawo an samu wannan haɗin kai a ulumatan da suka rigaye mu, ko ba a samu ba? An samu rarrabuwa ko ba a samu ba? Mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana Yahudawa sun kasu kashi 71, Nasara sun kasu kashi 72, mu ma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu kasu kashi 73. Amma annabi ya ce duka 72 suna wuta, Allah ya kiyaye mu. Yace kashi daya a cikin wannan 73 sune suke aljanna, ma'ana sune wanda suke kan koyarwa ta da koyarwan sahabbaina, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaman tambaya aka yi, to Allah ka ce kar a rarraba, menene ya ja wannan rarraba? Sai Allah ya kawo dalili, yake cewa wa ma tafarraqu basararraba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wama illa min badi ma ja'ahumul ilmu, sai bayan ilimi ya zo musu. Ma'ana sai bayan Allah ya aiko musu manzanni, ya aiko musu wato littattafai, ya aiko wa wasu kamma mu'jizozi irin annabi Musa alaihi salam, kamar yadda alqur'ani yake gaya mana laqad atayna Musa tis ayatin bayyinatin. Amma me yasa to bayan ga annabawa a cikin su, ga kuma littattafan Allah a cikin su, ga at-taura, ga injila, ga sufi ibrahima, duka a cikin su, me yasa suka rabu? Allah ya ce bagyan bainahum, wallahi dan zalunci kawai da yake a tsakanin su. Ma'ana daman shi dan adam Allah ya ainihin fadi kadan daga cikin sifofinsa, kamar yadda muka fada a baya. Allah ya fada dan adam yana da sifa sama da 56. Allah yana fada mana irin halin dan adam. To daman a cikin sai halin dan adam innahu kana zaluman jahula, la kasance mai zaluntan kansa ne, ya kasance mai jahilci ne. Don haka jahilci, wato zaluncin su, yasa suka ainihin rarraba kansu saboda wasu ƴan abubuwa kawai da za a samu na buƙatar duniya, ma'ana na biyan buƙatun duniya, na biyan buƙatan son rai, amma ba wai dan akwai wata hujja ma'ana da suke dogara akanta ma'ana akan wannan rarrabuwa da suka yi ba to kaman tambayar Allah kai to Allah kuma haka aka barsu ba'ana ba su ga wani sakamako ba tunda Allah ya ce an aqimud din wa la tatafarraqu fihi su tsaya da addinin kada su rarrabu kuma sun rarrabu kuma bayan annabawa sun zo musu litrafai sun zo musu to sai Allah subhanahu wataala ya ce eh akwai dalili ma'ana walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba don hukunci da ya riga da ya gabata daga ubangijinka ba ila ajalin musamman wato zuwa wani lokaci abin ambatawa laqudhiya bainahum Allah ya ce da mun zartar da hukuncin mu ba na azabar mu akan su amma Allah ya riga da ya ainihin tsara al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a kama su da laifin su ba sannan da yawa ma ba kowanne ne Allah yake kama su da laifin su tun anan duniya ba Allah yana takiru luqubati wal hisabi ila yawmil ma'adi yana jinkirta uquba da hisabi har zuwa ranar tashin alkiyama dan haka wannan sanadin ne yasa ba'ana ba a kama su ba kamar yadda Allah yake cewa wa inna sa'ata la mau'iduhum ajma'in ana duka mau'id din su lokacin da aka yi na kama su na laifin nan da aka yi ma'ana shine ranan tashin alkiyama da aka sai tashin alkiyama za a kama dukkan wanda ya saba umurnin Allah subhanahu wataala zai ga sakamakon sa na sabawa wanda ya biyayya ma zai ga ainihin wato sakamakon biyayyarsa Allah ya ce amma wa innal ladhina urithul kitaba min ba'dihim lalle wadanda suka gaji wannan littattafai a bayan su ma'ana yahudu da nasara kenan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don wayannan da ake cewa sun rarrabu bayan ilimi ya zo musu ana nufin yahudu da nasara ne yahudu Allah ya ba su annabi Musa ya ba su littafin at-taura nasara Allah ya ba su annabi Isa ya ba su littafin injila Allah ya ce kuma duka addini ɗaya ne kada a rarrabu amma sai suka rarrabu su nasara da suka zo bayan yahudu ba su yi imani ma'ana da annabi Isa da annabi Musa ba su kuma wato yahudu da suka zo kafin nasara ba su yi imani da annabi Isa ba to kaga sun raba addinin Allah ko shine ai ubangijin annabi Musa shine ubangijin annabi Isa shi ya ko aiko annabi Musa shi aiko annabi Isa dan haka sai ya zama wato sun saba sai malamai suka ce sun yi abubuwa ne guda biyu ma'ana sun yi abubuwa guda biyu da bai dace su yi ba ma'ana shine wuce iyaka su nasara cikin sabanin da suka yi sun wuce iyaka wurin soyayyar annabi Isa alaihi salam maimakon su kira shi da bawan Allah annabin Allah ruhin Allah sai suka kira shi da wai shi ma Allah ne subhanallahi tsarkiya tabbata ga Allah Allah shi kadai ne Allah ba mutum bane dan haka kaga sun yi mujawazatul haddi fi raf'il qadri ma'ana sun wuce iyaka wurin daukaka darajarsa to su kuma yahudu da ba su yi imani da annabi Isa ba da suka ji cewa nasara sun daukaka annabi Isa har sun ainihin bashi allantaka su kuma sai suka yi mujawazatul haddi fi khabdil qadri ma'ana suka wuce iyaka wurin kaskantar da annabi Isa din cewa annabi Isa ma ba dan aure bane subhanallahi da haka sai ya zama dai kamar yadda alqurani ya gaya mana wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay nasara sun dubi yahudu suka ce ai ba ku akon komai addini naku ba duk ba gaskiya bane yahudu ma suka dubi nasara suka ce musu kuma ba ka akon komai addini naku ba gaskiya bane kaga sun yi sabani kenan wanda bai kamata su yi sabani ba annabi Musa at-tauran da Allah ya aiko shi da ita wato da injilan da Allah ya aiko annabi Isa da ita duka masu gaskata juna ne ma'ana Allah ya aiko littarfai ne guda daya littarfai ne da suke dauke da sako iri daya amma zaluncin su yasa suka ainihin rarraba abun Allah ya ce da ba don alƙawari da nayi na cewa za a jinkirta azaba ba za a kama ba laqudhiya bainahum da mun hukunci tsakanin su wa innal ladina urithul kitaba lalle wadanda suka gaji littattafan min ba'dihim a bayan su ba na yahudu da nasara kenan na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi duka ya rayu da su har gobe ko muna rayuwa da su sune Jews and Christians Christian mana sune Yahudu da kuma Nasara mana Kristoci da Yahudawa wanda muna rayuwa da su har gobe da haka sai Allah ya fadi halin da suke ciki lafi shakkin min humurib mana suna cikin tsananin kokonto na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su ma sun kawo sabanin kenan ai annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka ƴaƴan uwa ɗaya ne ma'ana dukan su dangi ɗaya ne kaga dai annabi Ibrahim kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Ibrahim kakan baban annabi Ishaq ne kakan annabi Yaqub ne kakan annabi Yusuf ne a ƙarƙashin zuri'a su aka samu annabi Dawuda aka samu annabi Sulaimana duka annabawan nan dangi ɗaya ne Allah subhanahu wataala ne kuma duka su ya aiko su amma Allah ya ce sai ya zama Yahudu na zamanin ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda sune suka gaji wa inna littatafai a bayan su lafi shakkin suna cikin kokonto minhu na aikar na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama murib kuma kokonto mai tsanani shine ainihin wato raibu kenan shi yasa Allah da zai sauko da alqur'ani yace zalikal kitabu la raiba an ce shi raibu ya fi shakku ma'ana shakku wato kokonto ne amma bai nisa ba bai zurfi ba bai tsanani ba amma aka ce raibu to kokonto ne ya riga da yayi zurfi to shi yasa Allah yace a wannan alqur'ani la raiba fihi babu kokonto a cikin sa babu raibu a cikin sa sannan nan kuma Allah ya kawo wannan kalmomi guda biyu shakku da raibu din shakkin minhu muribun ana suna kokonton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yasa da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shar'o'in sa sai aka bada dama saboda wannan dalili cewa musulmi zai yi auren ahlul kitabi zai yi auren mana ba yahudiya ko kristan ko bace krista christians ko amma wato mace musulma ba za ta auri krista namiji ba ba za ta auri yahudu namiji ba me yasa wannan tambayoyin da yawa su kristoci sukan yi al'ummar musulmi an tambaye maulamu mashaq bahir usman bauchi irin wannan tambaya cewa to me ya faru addinin ku kaga kenan kamar kun nuna mana wani iri wai wata kristance take tambayan sa addinin ku ya bada dama za ku yi auren matan kristoci cewa wa damul ladina utul kitaba hillul lakum wa damukum hillul lahum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitab amma me yasa ba ku bada dama mu mazan kirista su auri mace musulma ba sai shehi yake bada amsa yake cewa dalili ko shine mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna bin annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi annabi Muhammadu yayi imani da dukkan annabawa da manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko mu ma mun yi imani da dukkan annabawa 124 da manzanni 312 nan hadda namu da 13 duk mun yi imani da su babu wanda muke kokonto don haka idan kyarmu mana idan kyarku ba yahudiya mai bin annabi Musa tazo gidanmu ba za ta ga yadda ba ta so ba don ba wanda zai zaga mata annabi Musa babu wanda zai taba mata annabi Musa ba wanda zai taba mata addinin ta an samu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Uthman wanda mun san irin matsayin sayyidina Uthman da kace sayyidina Abubakar Umar sai Uthman ya aure Christians ya aure waɗanda ba musulmi ba a cikin matansa akwai irin waɗannan mata din tunda Allah subhanahu wataala ya riga da ya bada dama ya halatta to kaga ba za ta ji suka ba haka nan idan krista ta aure musulmi musulmi ya imani da annabi Musa Isa yana girma annabi Isa ba za ta ji kushi annabi Isa a bakin ta a bakin mijinta ba zai mutunta ta zai mutunta addinin ta na annabi Isa to wannan kenan to amma idan wannan shi yasa aka bada dama mu mu aure nasu amma ba za su aure namu ba me yasa ba za su aure namu ba wannan ayar saboda su suna kokonto kan annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ba matsalar annabtar annabi Muhammadu ba, annabtar annabi Musa da Isa ma suna da kokontuwa tsakani. Yahudu ba su yadda da annabi Isa ba, Nasara ba su yadda da annabi Musa ba. To kaga su ma tsakanin suna da sabani. Idan aka ce mace ta aure namiji Kirista, to fa zai iya zagin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To kaga in ya zaga ku ba za ta bar shi ba, to kaga sai ya zama cuta, ya riga da ya shiga cikin wannan tsari na rayuwa din kenan. Da haka wannan yasa ba za a bada dama mana mace musulma ta aure wanda yake ba musulmi ba, amma an bada dama ga shi musulmi inda da in akwai buƙatar haka to an bashi dama, ba a ce dole ba ya aure wacce take Kirista. Duk da yanzu mun zo wani irin yanayi, muna da yayanmu musulmin da yawa, ba sai ma an tsallaka an je anguwa ba. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Na'am, falizalika fad wastaqim. نعم.
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم
Masha Allah, Allah saka alkhairi. Wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna mu'jizar Al-Qur'ani mai girma, saboda tara al'amura masu yawa a cikin ta. Maulana Musaibul Faida Sheikh Ibrahim Yasir radhiyallahu anhu yake cewa wannan ayar ta zo da tsakanin umurni da hani guda goma da ba saukar da kowace aya a Al-Qur'ani ba. Da baka san kowace aya a Al-Qur'ani ba sai wannan ayar ta ishe ka ka bautawa Allah subhanahu wataala da ita. An ce ayoyin su biyu ne, Allah ya musu irin wannan sirrin kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa cewa ita wannan aya da ayatul kursi aya ce guda ɗaya, amma tana ɗauke da tsakanin umurni da hani ya kai goma. Ita kuma ayatul kursi aya ce guda ɗaya, dama ita ayatul izni aya ce da take sanar da mutane Allah, aya ce guda ɗaya amma tana ɗauke da sifofin Allah goma ayatul kursi. Malamai suka ce in ka yirga Allahu la ilaha illahu, kaga ta kawo Allahu la ilaha illahu, la ilaha illallahu kenan. Alhayyu alqayyum, kaga biyu. Allah shine wanda babu bautawa da suke yi shi. Alhayyu shine raye, alqayyum tsaye. Sannan sifa ta uku, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wannan ubangijin a gengedi ma baya kama shi balle bace. Wannan sifar sa ce dan ka gane shi yake kulawa da halittarsa, duk wani motsin su da kawaicin su. Sannan lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, na san kana rayuwa a ƙasa ko kana rayuwa a sama, to duk abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa na sani. Sannan akwai wata babbar rana da za a nemi ceto, sai Allah ya ce to man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi, wane ne zai iya ceto a wurin Allah in ba da izinin Allah ba? Ai babu wanda yasa ya ceto a wurin Allah sai da izinin Allah, ma'ana Allah zai ba da ceto kenan. Kuma an yi maganar ranar tashin alkiyama, man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi, sai me ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sannan wannan halittar tasa ya alamu ya san ma baina aidihim, abinda ke gabansu wa ma kalfahum da abinda yake bayansu. Ya san me za su yi a nan gaba, ya san me suka yi a baya, ya san me suke yanzu. Ya lawa mai nukufu sai me wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, su kuma halittar abu na bakwai kenan, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha'a, ba sa iya sanin komai a zatin Allah subhanahu wataala ko a cikin ilimi duka illa bima sha, sai abin da Allah ya so. Sannan sifa ta takwas, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wato wannan ubangiji yana da karfin mulki wanda kursiyun sa ma kadai girman sa yayilwaci sammai da ƙasa da za dauki sammai da ƙasan nan bakwai bakwai din nan duka a jefa cikin kursi zai zama kamar yan kubbai ne da aka jefa a cikin jeji jejin zai ji ma an jefa masa wani abu abi zai ji an jefa masa wani abu ba sannan wasu kursi su ma sallu wala yauduhu hifzuhuma abu na tara kenan to duk wannan fafadan mulkin nasa yana da kujerar da tayil wace kursiyun kenan tayil wace sammai da ƙasa ita kuma idan an jefa ta cikin al'arshi ita ma za ta zama ta bata kamar yadda ake jefa silalla a jeji su bata to wannan halittar ta sa kab da kake gani babbanta da karamanta babu wanda yake taya Allah wurin gudanar da ita subhanallah abu na goma wannan Allah shine al-aliyu al-azimu wato shine madaukaki kuma shine mai girma malamai suka ce da wannan salatul fatihi ta zama tafi dukkan salatai saboda ta dauko sirrin ayatul kursiyu ayatul kursiyu ya fara da Allahu ya kare da azimu ita ma ta fara da Allahu ta kare da azimu allahumma allahun kenan sannan haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi yadda ayatul kursiyu ta fara da Allahu ta kare da azimu ita ma ka ta fara da Allahu ta kare da azimu wannan sirrin ta samu ta zama tafifici dukkan salatai ta tara abinda salatai duka basu zo da irin wannan abun ba to wannan Allah yana daga cikin hikimar sa yake dunkule zantuka a gu daya don haka sai Allah yake dawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da mun ce muna maganar annabta ne Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawara guda 10 amma malaman tafsiri suka ce wal khitabu bin nabi wal muradu bihi ummatuhu wa in wujjiha ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama amma fa hiya lahu wa li ummati ko da dai annabi ake ta magana da shi dan shi ya kai magana da Allah shi ya kai Allah yayi magana da shi to amma dai ana nufin ha da mu mu ma da zamu yi wannan shawarwari to da zamu kuta Allah ya ce falizalika tunda ka ji dalilin da yasa wayannan mutane ma'ana yahudu da nasara da kuma al'ummar ka su ma duka suka rarraba tunda duka wayannan uku an bada labarin za su rarraba nasara a yahudu za su rarraba ko su rarraba 71 nasara su rarraba 72 al'ummar ka za ta rarrabu 73 menene zai ja musu wannan rarrabuwan ka riga da ka sani an ce bagyan bainahum ne don zalunci ne a tsakanin su don ba su rarraban ba sai bayan Allah ya aiko musu ya ba su ilimi ta hanyar aiko musu annabawa da littattafan da annabawan suke karanta musu sai Allah ya ce to ya rasulullah abinda za a yi falizalika don haka fad'u kai kira zuwa ga Allah ka kama kira zuwa ga Allah kuma Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama irin salon da zai kira zuwa ga Allah da shi shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga wato hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izati alhasana da wa'azi mai kyau wannan dole ne ga duk wanda zai kira zuwa ga Allah sai ya samu kyakkyawan salo ma'ana ba zuwa zai ce wani zo da buhun kawlasan zan rarraba mutane a to kai ka koma da kayan ka daman kai dan kawlasan din ne me hada ka zuwa da buhun kawlasan zaka raba mutane a ba annabi ba haka bane ayye za a yi karatu mai zafi a annabi sallallahu alaihi wa sallama karatun sa ba haka Allah ya umurce shi ba Allah ya ce a'udu ila sabili rabbika bil hikmati saboda malamai suka ce me yasa aka ce kira zuwa ga Allah da hikma saboda shi kiran mutum wato ka sanar da shi abinda bai sani ba in ba ka sa hikma ba wato garin jawo shi ne zaka kore shi zan ba mu wata hikaya na abinda ya faru tsakanin wani basarake da wani malami malamin bai da hikima wato basarake ne ya kwanta da daddare sai mafarki duka hakoransa sun zube na sama da na ƙasa gaba daya to mun sani kuma fasara mafarki a kaida duk wanda hako eh mafarkin hakoransa sun zube gaba ki daya yana nuna wato duka danginsa za su mummutu ya rage shi kadai to da haka wannan malami sai irin wannan fasara kai tsaye bai san likulli majalin maqalba kowane wuri akwai irin yadda ya kamata salon da ya kamata kai magana din ba basara ce daga rewa yace kai a nemo mai fasara mafarki nayi mafarkin hakora na dinsun zube aka nemo wannan malami da bai da hikima ga mafarkin da nayi sarkin sai yace ka eh malami yace ai yalla bai wato duka ƴan uwanka ne za su mutu sai ka rage kai kadai ce kai wannan bai fasara mafarki ba akori atake shi akori shi ba wannan ne da magana ne wannan mugun labari kenan ya zaka ce da ƴan uwana za su mutu ni zan rage ni kadai to za ku ji sai aka samu wani malami shi kai bai ji ma labarin abin da ya faru ba amma da yazo ya duba ya ga fada ce akwai yadda yaran da yin an musu za su fi fahimta akwai hikimar da yin an musu za su fahimta sarki maimaita masa mafarki yace na yi mafarki ne hakora na duka sun zube ce tab ranka ya dade albishir yace goro yace ni san kwana kenan ah to me bambancin wancan da wannan haidu ɗaya ne wallahi yace yalla bai ni san kwana kenan zaka zama mahdika ture kowa zai tafe baka eh ni san kwana kenan eh sai ta wannan ayi fasara farki ka san su sarakuna suna son ni san kwana shi yasa ma ake ce musu ranka ya dade waye dade sosai eh sai kai wannan amar kyauta eh wannan ayi fasara farki kaga magana dai suka faɗa amma salo eh shi yasa Allah subhanahu wataala kaga dai taurin kai irin na Fir'auna da irin abun da Fir'auna ya jawo yayi abun da shedan ma bai wannan abu ba iya shedan ai duk saurin kansa shi kan shedan ma wannan bangaren zaka ce yana da tauhidi ai ko shi kawai ya yarda Allah ne yake sujada amma ba zai wa annabi Adamu ba amma shi hasara ce ta sa shi haka ba wai dan yawa don tauhidin ba amma Fir'auna yace shine rabbukumul aala Allah da kansa yake cewa kai wato wa kan innahu kana aliyan minal musrifin wato a cikin wanda suka ketare iyaka ma yana can kololuwa shine first class a ketare iyaka amma ran da Allah zai aika annabi Musa me yace masa faqula lahu qawlan layyinan kaga ya masa magana mai dadi kaga ya masa magana mai sauki la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ba wai yakila zai tuna ko zai ji tsoron Allah subhanahu wataala idan dai har Fir'auna za a yi annabi Musa a ce ga ya mar magana mai dadi to kai na ka samu azimi mai zafi ka zo kai ta kai mutane wuta kaza 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 wani dan wuta ne wani kafiri ne wani dan bid'a ne wani dan menene a wannan ba salo bane na kira zuwa ga Allah kuma kira zuwa ga Allah iri biyu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka yayi su a cikin hikima din malamai suka ce akwai kira zuwa ga Allah da halaye masu hikima suna ce ku kira mutane zuwa ga Allah da halayenku kafin ku kira su zuwa ga Allah da zantukanku zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi yawanci wasu sun musulunta ne saboda cin hali na annabi sallallahu alaihi wasallama dukan mu nan mun san hadisin ma'ana Thumama ibn Asalim wanda sahabi ne daga Nas ya hado kaya da lokacin da yake kafiri ya hado kayan abincinsa ya debo tukubin sa ya baro Makka ya zo Madina da niyyar ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe annabi yazo yi ba yana shigowa Madina sai karo da Sayyidina Umaru to kazan Sayyidina Umaru Allah ya marbaiwa yana da firasa yana da hangen nesa irin SSS ne na zamanin annabi da ya kare markallo sai ji bai da shi ba kawai sai ya kama shi ya kawai ya bai ko ina da shi ba sai masallaci Sayyidina Umar ka karfa ne yana zuwa da shi masallaci ya samu igiya mai karfi a kirkin masallaci sai ya daure kawai gam sai ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na kamo maka makiyinka na kamo ma makiyinka yana masallaci a daure annabi ya ce to mu je mu gan shi kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba cewa zai ana barku da shi ba a'a ku zo mu gan shi annabi yana zuwa ya ga mutun a daddaure an shaki yana numfashi rigar annabi tun faku a kunce shi mana wannan wani irin dauri ne a kunce shi sai da Umaru daga nan yace sai na ji na fara karaya a kunce shi kuma annabi yace a kunce shi ba an kunce shi annabi sai ya juyo yace hal ahadartum lahu da'aman an kamar abinci ya ci ne sai na Umaru yace abinci kuma wanda yazo kashe ka kuma kana magana a kamar abinci shi ya kamar abinci annabi ya ce aje gida na akwai wani nono da aka kawo aka kawo masa ya sha ha aka kawo masa ya sha bayan ya sha ya dawo hayyacin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga karamci malam bai ce masa me ya kawo ka ba me zaka yi sai annabi ya ce masa su ma mutuka musulunta sai kada kai ya ce ba zan musulunta ba annabi ya murmushi ya ce to ka ji an yafe maka yi tafiyarka ya juya yayi kaman zai fita masallaci sai dawo yace ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wallahi na sheda babu amota daga sai Allah kuma kai dinnan manzo Allah ne annabi yace to me yasa baka musulunta ba tunda farko da nace ka musulunta yace a lokaci inna musulunta za ku ce tsoro naji ni ko ba tsoro naji ba kin hali kawai na gani hali ne kawai najiya ni tsumin na karba shine annabi yace to ku je ku koya wa dan uwanku yadda za a yi zai yi wanka sannan yazo ya salla anan ne ma aka samu cewa idan mutun ya musulunta to dole sai ya je yayi wanka annabi yace ku je a gwada masa yadda zai yi wanka sannan kuma a zo a koya masa salla bayan ya je yayi wanka yazo ya salla annabi ya ce laqad hasuna islamu akikum tunda har yi fadi kalmar shahada ya je yayi wanka yazo ya salla kai musulunci sai yayi kyau musulunci yayi kyau an samu abin da ake da bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukan mun mun san labari sai hadisi sahihi na mu'amalar sa da yara ko akwai wani yaro dan yahudawa ne ba ma dan musulmi dan yahudawa yana zuwa majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dan aikace aikace annabi yana aikansa ana dan abubuwa kwana biyu annabi sai bai ga yaro ba kasa annabi da yara annabi yana son yara sai annabi ya tambaya ina yaran nan ne sai ce ai ya rasulullah bai da lafiya ya bai da lafiya a tukuta shi mu je mu gaishe shi ka ji girmama yaro fa kuma bai hude ba musulmi bane yaran annabi ya ce mu je mu gaishe shi shikenan aka je aka yi sallama da baban yaro annabi ya ce yaron ka ne yana zuwa wurin mu muna jin dadin zama da shi kuma kwana biyu mu gaishe ba yanzu yaron na wanne sa ka taso har nan yace shikenan sai ba shi dama suka shiga gida annabi ya je har gun yaro ya jikin ka yace da sauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to kai yaro muna tare da kai amma naga alama ba za ka kai ba in ga ma wata kalma mana ka fade ta in ka fade ta in maka sheda al-akhirah sai yaron ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli babansa yana so ya fadi kalmar kuma yana tsoron babansa sai annabi yace sai baban ya ce wallahi adi abul qasim ka bi baban qasim abin da yace ka fadan nan ka fada kawai shikenan yaro sai ya ce ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan yana fada ku sai fadi ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana dariya yana cewa alhamdulillahi alladhi a'taqa bi raqabatan minan nar na gode wa Allah wanda ya enta wuyan wani bawa daga shiga wuta dalilin magana ta aka fito da shi aka masa wanka aka masa sallah irin na musulmai to haka ake so kullun ka zama mai kira zuwa ga Allah sannan kuma akan wannan aya wannan yana nuna mana yana daga cikin abunda wannan al'umma ma ta girmama da shi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari dole ne wato wannan al'umma Allah ya ce ta fifici al'ummatai ne gaba ɗaya saboda tana umurni da kikkiawan aiki tana hani ga mummuna da aka kira zuwa ga Allah ba na malamai bane kadai ba irin namu ne na almajirai kadai ba a'a kai ma kai kira zuwa ga Allah a damar da ka samu an ce yana daga cikin abinda ya yada ma addinin musulunci a karamin lokaci saboda kowa yana da dama ya kira zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'il ku isar da sako na inda kuka sararin za ku isar da sako na ko da aya ɗaya ne sannan bukata ta kama ku yi tadin banu isra'il ma'ana ku yi tadin yahudawa ku faɗi irin mugun aikin da suka yi saboda kar a yi koyi da irin wannan aikin nasu wala haraja annabi ya ce babu laifi ai haka dan haka kai ba kai iya kokari kai kira zuwa ga Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Ali lokacin da zai tura shi yaki yace masa idan ka je ba yaƙarsu za ka yi ba ka kira su zuwa ga Allah don manufar tawa ni ba yaƙin ba ne li an ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am ma'ana mutum daya ya shirya dalilin maganarka ya fi a tara ma garken jajayen raƙuma ba yaji a samu ganima a dawo da shi shine bukata ba a kira su zuwa ga Allah aka kira zuwa ga Allah to shikenan bukata ta biya to wannan kenan Allah ya ce fa lidhalika fad wastaqim da aka kai kira zuwa ga Allah sannan wastaqim kuma ka tsaya ma'ana ka tsaya kama umirta kamar yadda aka umurce ka ma'ana ka tsaya kan tauhidi da kyawawan ayyuka ma'ana da kuma kyawawan halaye amma kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda kai babba ne kama umirta kamar yadda aka umurce ka ma'ana shi sai ya zama kaga wannan al'amari ne mai nauyi ai ma'ana yadda aka umurce ka haka ake so kai babu ragi babu kari haka ake so kai amma mu ba zamu iya ha wallahi ba zamu iya ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga haka sai ce istaqimu amma fa walan tuhsu ku tsaya dai amma dai ba za ku iya ba ku tsaya din ku mike ku tsaya ku yi kira zuwa ga Allah ku jure amma dai ba za ku iya ba dan haka abinda za ku yi aklifu min al'amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku riga daukan ayyuka daidai yadda za ku iya sani cewa shi Allah baya kosawa da rubuta lada sai dai ku ku kosa da aiki dan haka tunda mu masu rauni ne sai aka ce mu yadda za mu iya amma mu kan ba za mu iya yin irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umurce shi ba kama umirta kamar yadda aka umurce ka ba kaji kira abu biyu ma'ana kai kira zuwa ga Allah sannan na biyu ka tsaya ka jure akan wannan kira zuwa ga Allah din da dukkan abin da zaka gamu da shi ka hakura ka jure kama umirta kamar yadda aka ainihin umurce ka sannan abu na uku wala tattabi ahwa'ahum kada ka yadda ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka bi soyayyen zuciyar wayannan ainihin mushrikai kan abin da suka yi sabani a kansa na bautar gumaka da abin da suka yi sabani a kansa na ainihin matsayin kawurin su Allah da kansa ya ce ai sun samu sabani kan matsayin manzon Allah din ba ko sallallahu alaihi wasallam innahum lafi qaulin muktalif suna cikin sabani wato zance na sabani wasu a sahir wasu kahin wasu majnun wasu sha'ir kaga kusan suna hudu ce mai sihiri ne ce aboka ne a mai halin ka ne a amma mawaki ne kaga duka dai son zuciya ne yasa suka gagara sama annabi sallallahu alaihi wasallama matsayi to kaga wannan yana nuna mana mu ne ci son zuciya bacin zuciya wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya gargade mu akan bin son zuciya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gargade mu kan abin da shedan ya fada ko shedan ya gaya wa Allah yace Allah ahlaktu an-nasa biz-zunubi amma wa ahlakuni bil-istighfari yace na halaka mutane da zunubai amma su sun halaka ni da yawaita istighfari yace da naga haka sai na zo na rika shirya musu son zuciya to ce to nan kam kadan ne daga cikin su ke tsallakewa dan haka sai annabi yace to babban abin da nake ji mana tsoro yake ji mana tsoro abu biyu ne ma'ana bayan ya koma ga Allah yace abu biyu ne yace ittiba'ul hawa wa tulul amal wato wato ittiba'ul hawa bin son zuciya da shi annabi ya fara wa tulul amal da dogon buri yace amma ittiba'ul hawa fa yasuddu anil haqq bin son zuciya yakan katange mutum wato gabarin gaskiya ga gaskiya kana gani amma saboda abin bai yi daidai da yadda zuciyarka take so ba sai ya zama ba za ka bi ba to lallai a wannan matsala ce babba wajibi ne a mutum ya zama wato ya bi gaskiya ya kaucewa abin da ya shafi son zuciya ma'ana a wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayyen zuciyarsu kuma kai ma kada ka gino akan ainihin son zuciya bacinta Allah ya kiyaye mu abu na hudu wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin kace musu ni nayi imani da duk abinda Allah ya saukar na littafi Allah ya kawo shi da na kira min kitabin duk wani littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar na imani da shi annabi ya imani da manzannai Allah duka ya imani da littafan sama da aka saukar gaba daya at-taura injila zabura sufi ibrahima wa sufi musa duka annabi ya yi imani kuma mu ma duka mun yi imani ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi ko wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi annabi yace kace amana rasulu manzo yayi imani bima unzila ilayhi da abinda aka saukar masa wal mu'minuna mu'mine ma sun yi imani kullun amana billahi wa malaikatihi da annabin da mu'minin duk sun yi imani da Allah da malaikunsa wa kutubihi da litrafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli kai ba sa ma rarrabe wani manzo su ce muna san wannan manzon ba ma so kaga yanzu a cikin nan zaka samu wani sunansa Musa zaka samu wani sunansa Isa zaka samu wani sunansa Ibrahima zaka samu wani sunansa Dauda zaka samu wani sunansa Sulaimana duka annaba 25 din nan in ka tara mutanen da suka kai 100 sai ka samu kusan wannan 25 din gabaki daya to kaga mu ba ma bambance wani manzo daga cikin ainihin manzanni duka mun yi imani da su mun yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko su da haka wannan yake nuna mana bangaren imani kenan shi imani abu ne mai girman gaske duk abin da za a yi na aiki idan ya zama babu imani to wannan aikin babu inda zai shiga ba'ana babu inda za a sa aikin da haka dole sai an samu imani sai Allah ya ce duk inda zaka ji alƙawari zaka ji Allah ya ce amanu wa amilus salihati ai imani sai aiki na ƙwarai bayan an yi imani to shikenan aka yi aiki na ƙwarai ana da inda za a rubuta wannan aiki na ƙwarai din kullum malamai suna ba mu misalin imani kamar admission ne a makaranta mutum ne kawai ya gana makaranta ya ce ilimi abu ne mai kyau ai sai ba zama shi ma ya yi litrafai kawai shiga makarantan boko nan da ake ta yi amma bai da takardar admission da Allah ranan da aka gama makaranta aka gama primary ko aka gama secondary ana ba da sakamako zai samu a'a ba wanda zai bashi ko kuma mutum ne ya gana aiki ga sakatariya nan aiki ake aikin gwamnati ai kasar mu ce ai mu ma yan kasa ne bari mu shiga mu yi ta aiki ba a bashi appointment bai shiga ba zama yi ta aiki dan Allah karshen wata zai ji alert a'a sai dai ji alam in ya sa ko alam din ma sai ya sa sai dai ji alam amma bai ji albashi ba me yasa saboda bai da appointment haka dole duk abin da za a yi sai nan ai aka ce ta tara komai kaga tayi maganan aiki kira zuwa ga Allah tayi maganan tsayawa akan aiki din sannan ta yi magana wato akan nisantar son zuciya sannan sai aka zo abu na hudu aka yi magana kan imani wanda duk dagar da za a yi sai an samu imani sannan umurni na biyar da ta yi shine umirtu li a'dila bainakum an umurce ni in yi adalci a tsakaninku ma'ana in yi adalci shi adalci shine kishiyan zalunci ma'ana idan hukunci ya zo naku a gabana in muku adalci in ba mu mai gaskiya gaskiyarsa in kuma wato a ba wa mara gaskiya gaskiyarsa ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba shi wannan adalci abu ne mai girman gaske a cikin dukkan jagoranci da kuma rayuwa gabaki daya musamman a shi adalci yana kan kowa amma dai yakan fi ƙarfi akan shuwagabanni wanda a rashin adalcin nan shine ya samu duk bala'i da wahalar da muke ciki a ƙasar nan akwai wani concept ban san me zan fassara shi da Hausa asali wato kikkiar fahimta da malaman musulunci suka yi wa siyasa ko shugabanci wannan magana musu malamai suka ce asalinta daga Ibnul Qayyim ne wasu kuma amma nan kusa mun same ta wurin Shu Abdullahi Gwandu yake cewa inna Allaha yansuru dawlatal adila walau kanat kafira Allah zai taimaki shugabanci da daula mai adalci koda ta kafirai ce amma inna Allah la yansuru dawlatal zalima walau kanat muslima in daula ko shugabanci ya zama na zalunci to ko musulmai ne suke wannan shugabancin Allah bai taimake su ba wannan shi da halin da muka fada ma'ana zalunci shine ka sa abu ba inda ya dace a sa shi ba wanda wannan ƙasa ta mu muna addu'a za mu yi ta yi amma abu biyu ne ya lalata mana ƙasa da kuma ma dama ba mu dawo muka yi control ɗin su ba to ba za mu ga da kyau ba wanda kuma su ne asalin zalunci abu na farko shine rashin hukunta mai laifi mai laifi ne zai confessing ya ce shi yayi kaza amma ba za a hukunta shi ba shikenan agun Allah da laifi ne kuma shi ba ya riga da ya confessing to wannan yana ɗaya daga cikin zalunci kenan wanda ƙasa in dai ta gino akan wannan ba za ta je ko ina ba sannan abu na biyu cin hanci da rashawa ma dama wannan yana yada cikin ƙasa ba inda za ta je saboda shi ma zalunci ne lalle mu yi ta addu'a Allah ya gyara mana Allah ya sisseta mana al'amuran lalle adalci abu ne mai kyau abu ne mai muhimmanci wannan bangaren shugabanni kenan to mu ma talakawa a karan kanmu dole mu yi adalci eh Allah yana umurni da adalci da kyautatawa ko inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umurni da adalci da kyautatawa to kaga umurnin bai zai zama iya masu kudi kadai ba shi yasa karkashin wannan aya maulana musaibul faidati shi ibrahim an yasir da lanu ya kawo hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan da bukhari da muslim wanda aka karbo daga abu hurairata wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya irga mutum bakwai da Allah zai inuwantar ranar tashin alkiyama wanda babu wata inuwa sai wannan inuwa din wa aka fara da shi sai aka ce shugaba mai adalci